يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي خسان شوشارة دكوة تشموني سابن شرنا فتوين رحمة شرنا دكا باكو جامع دومن ايكو رتنبينكو ولد فحشا في الدين جرائي وازوا غمالا دومن سامو مفتا كما دي انا اي ايكو دا وانان ساقنيتا حنير وجيشن ساقوا كل نمبر ويا 0805555 4413 da kuma 0707778442 sai kuma sakon WhatsApp akan 0706064155. Haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma a dandalin sada zumunta na Facebook. To a yau dai muna Lahadi ne 24 ga watan Satumba na shekara ta 2017 da 3 ga watan Muharram na shekara ta 1439. Bayan jira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemo, babban malami a tsangare nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Garo da Kano Kano, wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa wannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وما سوسو رمى أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمارين مكيما غانا أكن أبندي شافي وانا وطانا المحرم دكما أبندي كمات مسلمي أتكنسا نا أزمي دبوتر الله دبوتي وأبندي زي جاوما سوشن الله yaka muka ga ya kamata mu yi ishara ko mu nuni zuwa ga wasu abubuwa da aka kiro su wadanda babu su a cikin musulunci aka dangana su da wannan wata da yin su ga musulmi abu ne da bai dace ba da ya kamata musulmi ya san menene hakikanin addinin musulunci ko kuma menene hakikanin abinda Allah da manzonsa suka yi masa umarni da shi domin ya aikata ya kauce wa dukkan wani abin da yake son zuciya ne ko dukkan wani abin da shigo da shi akai cikin musulunci ba ya da shi ba babu shi a musulunci ba da tushe kamar yadda muka sani a tarihi cewa a cikin watan wato Muharram 10 ga watan Muharram shine Ashura a wannan lokaci ne Allah subhanahu wataala ya karrama al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib yayi shahada wato aka kashe shi a shekara 61 kuma wannan shahada da yayi wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya dauka matsayin sa da shi wato wani abu ne da Ubangiji subhanahu wataala ya kara masa matsayi ya dauka ka darajar sa da shi domin shi da dan uwansa Hassan sune Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa laqabi da sayyida shababi ahli janna shuwa gabannin samari'an aljanna dukkan kuma manya-manyan matsayi ko manya-manyan matakai na matsayi a gurin Allah ana samun su ne ta hanyar cin jarrabawa aiwa bawa jarrabawa ya ci sai Allah kai shi wani matsayi da ba kowa yake kaiwa wannan guri ba an tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyun nasi ashaddu bala'an ayyun nasi ashaddu bala wa suwaye cikin mutane suka fi tsananin fadawa cikin jarraba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-anbiya ce annabawa thumma salihun sannan mutanen kwarai thumma al-amsalu fal amsal sannan wanda ya fi kwatanta aiki irin nasu sannan wanda ya fi kwatanta aiki irin nasu annabi ya ce yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraba mutum gurgurdan addinin sa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'ihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wato karfi wato addinin sa yana da karfi to sai kara masa a cikin jarrabar sa wa in kana fi dinihi riqqatun khufifa an in kuma addinin nasa haka yake sakwa sako to sai zaman an sassanta masa jarrabar har manzo Allah ya ce wala yazalu albala'u bil mu'min hatta yamshi ala al-ard wa laysa alayhi khati'a, wato jarraba ba za ta gushe ga mu'mini ba har sai ta kai shi yana tafiya a doran kasa babu laifi ko dai akan sa, wato Allah ya kakkabe masa duk wasu laifukan sa sakamakon wannan jarraba da ibtida'i da ya jefa shi ciki. To al-Hasan da al-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma sun samu wani matsayi babba a gurin Allah subhanahu wata'ala, ba su fada cikin wata jarraba ba kamar yadda magabatan su suka fada, domin su an haife su a lokacin musulunci yana da izzarsa, sun tashi cikin izza ta musulunci da karama ta musulunci da martaba da daraja ta musulunci, sun tashi sun samu musulmi suna girmama su suna martaba su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba su ma gama wato balaga ba, to shine sai Allah subhanahu wataala ya so ya ɗaukaka matsayin su ya kai su matsayin da ya kai waɗanda suka gabace su waɗanda suka shiga cikin jarraba kuma suka ci jarraba, don haka sai Allah su ma ya jarrabe su. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fi su martaba, ya fi al-Hasan da Husayn martaba, kuma an kashe shi shahidi, wato an yi masa ya yi mutuwa ta shahada, kashe shi da aka yi shi ya jawo wasu fitintinu tsakankanin mutane kamar yadda kashe Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya jawo fitintinu da rarrabuwar al'umma har zuwa yau. Lokacin da Abdurrahman ibn Muljim ya kashe Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, sahabbai suka yi wa al-Hasan ɗansa ɗan Sayyidina Ali suka yi masa mubaya'a, wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akan sa, yace inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Annabi yace wannan ɗan nawa, yana nufin al-Hasan ɗan Ali ɗan Abu Talib, yace wannan ɗan nawa shugaba ne kuma da sannu Allah zai yi sulhu, zai ta hanyar sa zai yi sulhu da shi ta hanyar sa tsakanin wasu kungiyoyi manya-manya biyu na musulmi da suke gima suke fada. Da aka yi masa wannan mubaya a matsayin shi ne khalifa, sai ya sauka daga shugabanci ya barwa Sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, saboda haka wannan ya zama ya hada kan al'umma, aka samu haduwar kan al'umma bayan da an dau shekaru ana ta fadace da yaki da zubar da jini. To bayan ya koma ga Allah shi Sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, wato bayan an samu nutsuwa kan al'umma ya hadu, sai kuma aka samu wasu kungiyoyi waɗanda suka tashi daga ƙasa daga suka rika rubuto takardu daga garuruwan su daga Kufa da Basra, suna rubuto wa Sayyidina Husaini suna masa alƙawarin cewa ya fito ya dawo wajen su za su taimaka mishi in yayi ƙarfi za su karɓe shugabanci su dawo da shi hannunsa, tare da cewa kuma ba hakan bane ba za su iya yin hakan ba kuma ba ahalin su yi hakan bane. Wani lokacin ma da ya aika musu dan gaffansa, lokacin da ya aika musu dan gaffansa Muslim ibn Aqil, sai ga shi sun watsar da shi sun saba alkawarin da suka yi, sun warware alkawarin da suka yi har ma suka jawo ma aka kashe shi. To a daidai lokacin da suke ta kokarin su farauto Sayyidina al-Husayn ya dawo wajen su da zimma cewa za su taimaka masa ya ci ya samu nasara ko za su taimaka masa ya karɓi mulki, a lokacin masoya shi al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suke kuma masu hankali da tunani kamar Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ɗan Umar da sauransu sun riƙa ba shi shawara cewa kada ya dakata waɗannan mutane, kai ya tafi inda suke, kai ya karɓi wannan tayi da suke masa, kuma suka nuna masa cewa fitan nan tasa babu maslaha a ciki kuma ba zai ga abinda zai faranta masa rai ba, kuma ƙarshe abinda dai suka faɗa ɗin shi ya faru al'amarin Allah idan ya ƙaddara shi babu wanda ya isa ya canza wannan ƙaddara ta Ubangiji. Lokacin da Sayyidina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ya fita sai ya ga abubuwa da sun canza, yadda yake zaton zai ga dandazon jama'a sun fito tariyarsa sun fito su ba shi kariya su tsaya tare da shi kamar yadda suka yi ta masa alkawari, suna nan dubun dubata ne su wanda sun masa mubaya'a, sai shi banda shi ba wanda zai yi, ƙarshe dai da babu kowa da an watsi an bashi sai waɗanda suke abokan gabansa wanda suka fito domin su hana shi cimma manufarsa, wato mutanen Ziyad ibn Ubaydullah ibn Ziyad. To da wannan lokaci ne ya nemi su bashi wata dama, wato ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, ko dai su bashi ya koma Madina inda ya fito, ko kuma su bashi ya tafi can kan iyakoki na musulmi ya shiga tare da mayaƙan musulmi su yi zaman dako da ba da kariya ga kasashen musulmi ko kuma su bar shi ya tafi gurin dan baffan Yazid. To amma duk sai suka hana shi, wato sojojin da suke suka zo sai suka hana shi wannan idan cikin wannan dama. Su bar Al-Husayn ya koma Madina, suka ce ba zai je ya tafi can kan iyakokin kasashen musulmi, suka ce kuma zai je ba za a bar shi ya je wajen Yazid ba, sai dai a kai shi wajen Ubaydullah bin Ziyad. To shine a wannan lokacin da ya ce to ba zai shi kuma zai mika wuya ba ga Ubaydullah bin Ziyad, wanda anan ne aka shiga fafatawa har aka kashe shi, yayi shahada. Allah subhanahu wataala ya karrama shi da shahada a daidai wannan lokaci, kuma da yawa daga cikin waɗanda suke tare da shi sun ahlul baiti suka yi shahada a wannan lokaci, wanda wannan Ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka matsayin shi da shi, ya kuma riskar da shi zuwa ga waɗanda suke iyayensa da waɗanda suke na sama da shi. Kuma wannan shahadar da Allah ya ba shi ta zama wulakanci da kaskanci ga waɗanda suka zalunce shi, suka yi masa ta'addanci, kuma har ila yau wannan ya kawo kuma sharri cikin mutane, ya kawo sharri cikin mutane. Wato baya ga shi ya samu ɗaukaka, to shahadar ta shi kuma sai ta zama a cikin al'umma wannan kisan da aka yi masa sai ya haifar da wani sharri, sai ya zamana an samu wata kungiya wanda su jahilai ne azzalimai, ko kuma aka samu su wanda suke mulhidai ne munafikai, ko kuma aka samu su wanda suke batattu ne sun bace, wanda suke bayyana soyayyar su da muwalantu su ga ahlul baiti, amma suka riki ranar Ashura, rana ce ta bakin ciki ta nuna alhini da ife-ife da zage-zage da la'anta da marin fuska da yaga taguwar jiki da sa bakaƙen kaya da sauran abubuwa irin na jahiliya, wanda wannan aiki ne na shedan da ya yi amfani da wannan fitina da ta faru don ya batar da wata wani bangare na al'umma su fada cikin wannan hanyar tashi. Haurata suka shiga cikin duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, shari'a ta zo da sabaninsa, ya zama su shi suke yi da sunan miƙa soyayya su ko baya su da Sayyidina Al-Husayn ibn Abi Talib, wanda wannan ya saba wa shari'a. Inda ya saba wa shari'a na farko dai, ta shari'a bata sanya wato jaddada bakin ciki ko ɓacin rai wata sunna ba, wato a ce akwai wani abu da zai za a ɗauka cewa duk shekara fito a nuna bakin ciki da ɓacin rai wani wata ibada irin wannan, babu wannan a cikin musulunci. Inda a ce akwai irin wannan a cikin musulunci, to da an gani tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abu da ya kama da haka. Zamaninsa akwai masoyansa manya-manya wanda suka taimaka masa, wanda ya ji ciwon mutuwarsu, wasu an kashe su a wajen yaƙi kamar Sayyidina Hamza, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ciwon mutuwarsa sosai-sosai, wanda har ya koma ga Allah bai taɓa riƙe wata rana ba da take zagayowa, yana tuna kashe Sayyidina Hamza da zai sanya baƙaƙen kaya ko ya fito ya zazzagaye gari ko a tsitsine Qurayshawa ko a yi zage-zage da sauran wasu abubuwa irin wannan. Annabi bai yi wannan ba, babu wanda ya taɓa cewa Annabi ya yi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin abin nan ɗinsa uwar gidansa Khadija binti Khuwailid, wanda ya yi damu sosai a shekarar da ya rasa Abu Talib, ana kiran shekara Amul Huzn. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai maida wannan lokacin ya zama ranar kewa ba, duk sanda ta zagayo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai a yi baƙin ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa ɗan uwansa Ja'far ibn Abi Talib, ɗan uwan Ali ibn Abi Talib, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaƙi a yaƙin mota aka kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwon mutuwarsa, amma kuma bai maida ranar mutuwarsa ta zama rana ce da za a riƙa tunawa ba, ana yin wasu abubuwa waɗanda suke nuna baƙin ciki, suke nuna alheri da tashin hankali. Haka nan sahabbai su ma bayansa ba su ɗauki wata rana suka maida ta ranar da za su nuna baƙin ciki ko damuwa ko tashin hankali na cewa wani an yi rashin wani ba. Da farko dai babu wani rashi da sahabbai suka yi, da duniya ma ta yi duka kamar rashin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba a maida ranar rasuwarsa ba ta zama ranar nuna baƙin ciki, sai duk ranar da ta zagayo ta ranar rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam 12 ga Rabiul Awwal, a ce musulmi sun haɗu don su nuna baƙin cikinsu cewa a wannan rana ce suka yi rashin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk da tashin hankali da sahabbai suka gani a yayin da ya koma ga Allah, har ta kai Sayyidina Abu Umar yana cewa duk ma wanda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai ya sare kansa, saboda tashin hankali da abin nan wanda suke cewa duniya ta musu duhu kirin kamar yanda ta yi haske lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira shigo Madina to haka ta yi duhu kirin lokacin da ya koma ga Allah amma duk da haka sabai ba su mai da wannan ranar ta zama wata ranar da za su rika fitowa suna nuna bakin ciki cewa a wannan rana ne suka yi rashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma babu wata asara da mutum zai yi ko da duniyar musulmi za ta yi da ta kai wannan duk wani wanda zai mutu naka ko za ka yi rashin wani naka an ka tuna cewa al'umma ta yi rashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta haƙura to kaga ya kamata kai ma ko me kake ka haƙura domin ba ta kai asara kuma ta kai wacce kai na rashin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sabai ba su yi wannan ba aka zo tafiya ta tafiya aka shi sayyidina Umar bisa zalunci sahabbai masoyansa ba su mai da ranar kisan sa ta zama rana ce ta nuna aljini da bakin ciki da damuwa ba aka zo aka kashe sayyidina Ali shi kansa babu wani wanda ya taba rike wannan rana ta zama ranar hatta shi Hassan da Hussein ƴaƴansa da sauran ƴaƴan sayyidina Ali ba su rike wannan ranar ta zama rana ce da za su rika zagayewa suna maimaita nuna damuwarsu da bakin cikinsu cewa wannan rana ce aka kashe mahaifinmu sayyidina Ali ba a taɓa samun haka ba da daga Hassan da daga Hussein da daga sauran ƴaƴansu da jikokinsu to haka nan aka zo a tafiya ta tafiya kafin ma kashe sayyidina Ali akwai kashe sayyidina Uthman masoyansa ba su yi wannan ba wanda duk yake nuna maka cewa baya daga cikin musulunci daukan wata rana a mai da ita rana cikin bakin ciki da za a rika tunawa da ita duk shekara tana zagayewa ana yin wasu abubuwa a ciki waɗanda suka saba shari'ar Allah sannan abinda Allah ya umarci mu mu yi da shi Allah ya umarni da shi manzo zai umarni da shi yayin da musiba ta samu mutum lokacin tana sabuwarta shine ya haƙuri ya yi istirja'i ya nemi ladan sabuwar Allah وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كوير ودع الله سبحانه وتعالى أيوة الما سحق لي البشر سونة ودع أن إذا مصيبة تسامي سسيستي إنا لله وإنا إليه راجعون ونشيني أبين دعك كوير دع مسلمية فلا يعين مصيبة ساعة تسامي شلوفت متكساب وتا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهلية ثم تمنى ذلك مارن فسكسا سوى لويا شقبك انتكي قتاشا هنكلي هو يرقى ياغا تفسا هو يرقى دعوة يرقى إيهو إلى النجاهلية يرقى المسلمة قنقنو إلى النجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم يقول بايا تعلدهم بايا تعلدهم حكنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة duk matar da za ta rika ihu ta tsalle tana yaga tufarta ko tana aske kanta saboda wai wani na mutu ya mutu ko tana alhinin mutuwar wani to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni ba ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annaihatu idza lam tut qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbal min qatran wa dal'in min jarab wacce take ihu ko kuka idan kukan mutuwa take kwazo take kuruwa saboda mutuwa idan har ta mutu ba ta tuba ba a ranar gobe kiyama za ta zo sanye da wani wando na narkakkiyar dalmar wuta na narkakkiyar dalma ta zo kuma da wani sirke ko riga wacce take ta kazuwa a jikinta haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min muslimin yusabu bi musibatin fa yusabu bi musiba يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا باب وانا مسلمي دا واتا مصيبة لا تساميشي سنة يكي إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله كبان لا دا كان وانا مصيبة تاوى سنة كميه سنيام دا مئمين دي في الخير النبي يكي سي الله يا بسنيام سا ya bashi lada akan wannan musibar kuma ya musanya masa da wanda ya fi wannan alkhairi haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'un fi ummati min amril jahiliyya la yatrukunahunna abu hudu za su ci gaba da zama a cikin al'ummata na aiki ne na jahiliya al-faqru bil ahsab wato mutum ya rika fari da asalinsa ko ta'anu fil ansab ko ya rika sukan nasabar wani wato dan tukarsa cewa ba dan gidan su wani bane ko ba su wani bane ubansa ko al-istisqa' bin-nujum ko a neman sha'a wato neman roƙon ruwa ta hanyar taurari annabi ce wanne ya hatu alal mayyit da yin wa mamaci wato kururuwa da kuka no sallallahu ce wannan za su ci gaba da zama a cikin al'umma ta kuma aiki ne na jahiliya to wannan karan kansu waɗannan abubuwa laifuka ne idan mutum zai yi su a ce mutum zai dauki wannan a matsayin wani abu yana yin shi saboda an masa rashi ko ya yi rashi ko saboda yana nuna soyayya saboda wani laifi ne to shi kadai ma laifi ne to idan zai kasance ya hada da zalintar wasu mu'minai da zalintar su da zagin su da taimaka ma waɗanda suke mabarnata ne a bayan ƙasa a ce mutum ya ɗauki wannan kuma wata dama ce da zai la'anci wasu ko ya la'anci wata al'umma ko ya la'anci wata alƙabila la'anci ta ƙabila gaba ɗaya ce ya la'anci ƙabilar Banu Umayya ko ya la'anci gidan suwa ne ko ya la'anci gidan suwa ne babu shakka wannan yana daga cikin abin da zai ƙara munana wannan arziki saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ce la tusubbu al-amwat innahum kan afdhu ila ma qaddamu kada ku rika zagin matattu sun je yanzu sun iske abin da suke idan abin da suke mai kyau ne tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat la tusaluna amma kanu ya'malun lati wannan al'umma ce abinda suka yi mai kyau sun riga sun yi ya zama nasu ne abinda ba su bai suka yi mara kyau yana kansu saboda ku ba za a tambaye ku ba kan me suka yi haka waɗannan al'umma wannan al'umma da ta riga ta wuce ta riga ta wuce baya daga cikin addini kamar da wannan abin kamar da la'ana da zagi shine tasbihin ka shine zikirin ka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni law mub'ath la'anan ni ba a aiko ni in zama mai yawan la'anta ba don kaga shi baya daga cikin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya zama mai yawan la'anta ne kawai sai dai fito yana ta tsine tsine na la'anta wannan yana daga cikin abin da aka kirkiro shi da ake a cikin wannan rana ta 10 ga wata wanda ya saba wa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba wa koyarwa ta musulunci ya saba wa koyarwa ta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa koyarwa ta ahlul bait kansu ba su koyar da wannan ba wasu abin nan ba sai na sayyidina al-husaini shahada ce Allah subhanahu wataala ya karrama shi da ita ba baya ce ba ba kuma wulaƙanci ya gamu da shi ba ɗaukaka ce ubangiji subhanahu wataala ya soye masa ya bashi wannan shahada kuma ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka shi da ita kuma yana daga cikin ƴan aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata saboda haka babu sauran kuma ka zo kana cewa kayi baƙin ciki an yi kaza an yi kaza an yi kaza babu wani abin da zai kara masa shi illa iyaka ka ya jawo musulunci kuma baya to baya ga wannan akwai bid'a ta biyu ita kuma aka kirkiro ta a daidai wannan lokacin ita ce bid'a ta ciki to bayan bid'ar zanga-zanga da zagaye da bakakin kaya da kuma bid'a ta ciki ita ma da ba ta da kyau ita kuma bid'a ce wadda aka sun waɗancan mutane yayin da waɗancan su suka fito suna yin waɗancan bid'o'i sai su kuma su mayar musu da martani waɗanda su kuma suna goyon bayan waɗanda suka kashe sayyidina Husaini ɗin su ma sai suka fito da tasu bid'ar don su fuskanci waccan bid'ar don haka su waɗancan suna fitowa su nuna baƙin ciki su kuma waɗannan sai suka ce mu kuma fito mu nuna farin ciki don haka suka ce to za su riƙa yin wato ado su caɓa kwalliya su sa kwalli mata su yi lalle abinnan masu gida su sayo wa iyalansu wato magidanta su sayo wa iyalansu kayan abinci su yalwata musu suka kirkiri hadisai na ƙarya suka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya yalwata wa iyalinsa a cikin wannan rana Allah zai yalwata masa shi ma saboda haka aka mai da ita kamar ranar idi ne ranar farin ciki ranar da za a ci a sha a hole wannan ya saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar cewa azumi ma ake so kai a wannan rana ba magana cika ciki ba magana ka cika hole magana ce ta ma ka yi azumi kuma annabi ya faɗi dalilin yin azumin ba shi da alaka da an kashe wani daga cikin ahlul baiti ko wani daga cikin ahlul baiti ya rayu saboda haka wannan ita kuma bid'a ce ta nawasib sune wanda ake kira nawasib su kuma sune waɗanda asali suka goyi bayan kashe sayyidina Husaini suka ji daɗin kashe shi haka wanda suke da wannan aƙida su kuma sune suka kirkiro da batun cika ciki da batun wato yin ado da kwalliya da sauransu babu shakka ana samun irin wannan a cikin al'ummarmu bisa jahilci ba wai bisa cewa su ma suna goyon bayan an kashe sayyidina Husaini ba cikin al'ummar ƙasar Hausa ana da ranar cika ciki su ba su ɗauke ta a matsayin rana ce da an kashe Sayyidina Husaini suna farin ciki wasu ma ba su san cewa a rana aka kashe Sayyidina Husaini ba su da wannan ilimin ba su da wannan tarihin su dai kawai sun tashi sun ci karo da wasu gurbatattun hadisai da aka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce a yalwata wa iyali a ci a sha a ji daɗi a cikin waɗannan kwanaki a sa kwalli a yi waye a yi waye wannan hadisan na ƙarya su suka kwashe su suka ga cewa ai Annabi ne ya umarni ai haka don haka in sun yi sun samu su ladan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kauna da ƙwayan aiki da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo har wannan bid'a ta yaɗu cikin mutanen da suke sunna ne ba su da alaƙa da su kan Sayyidina Husaini ko kin Ahlul Baiti to amma idan aka fadakar aka sanar aka faɗi tushen inda abin ya samo asali babu shakka mutane wanda suke da hankali masu bin abu kikirkiri za su kauce ma wannan bid'o'in ba za su shiga cikin waccan bid'a ba ta ainihin masu cewa suna goyon bayan Ahlul Baiti don haka su nuna bakin cikin su da za su yi abin da Allah ya hana sannan kuma za su kasance tare da waɗannan ba waɗanda su kuma farin ciki ne yasa suka kirkiro abin da suka kirkiro suka jingina su zuwa ga addinin musulunci Allah ka ba mu dacewa
to amin su amin mallan Allah ya saka alkari idan mutum farko a yau mallan cewa take idan Allah ya karba aikin hajjin mutum shin yaya ce masa har azumin da mutum ya yi bakance ya kasa cikawa kuma alhali rashin cikawar ba wai rashin lafiya ba ne?
Yafewa akwai aka ce an yafe maka an gafarta maka zunubi ake magana ba wai wani bashi da yake kanka ba in ka gama hajji da wata sallah a kanka ko da wani azumi yanzu mace ta yi hajji ana bin ta azumi ba a cewa shi kenan ba za ta biya azumin da ke kanta ba tunda ta yi hajji wannan azumin yana nan a kanta ana maganar laifuffukan da ka yi ana sa rai shi ma fata ake yi ba wai kana da wani garanti ba ne ba ka san yaya aikin naka ba aiki muna yin aiki muna sa fatan Allah ya karba amma ba wai cewa muke yi tabbas Allah ya karba ba ba mu da wannan tabbacin Allah yana cewa allazina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajila suna yin abinda suke yi amma zuciyar su tana rawa tana jin tsoro an karba ko ba a karba ba Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin mutanen kwarai waɗanda suke innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in shi tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda bayan Allah kullun cikin tsoro suke ji ko a karba ko ba a karba ba wani bawan Allah yana cewa inda na san Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sujjada ta ƙwaya ɗaya da na yi to da na fi kowa farin ciki a duniya saboda Allah ya ce innama yataqabbalullahu minal muttaqin Allah yana karɓar ayyukan masu tsoron Allah ne in har na san an karɓi sujjada ta ɗaya kenan na cikin masu tsoron Allah babu kuma farin cikin da ba zan yi ba bayan wannan to kaga shi kansa wannan magana gafarta zunubi ta ruɗi mutum ya ce an gafarta min zunubai na saboda haka ni yanzu a cikin fayil ɗina ba komai mutum bai da wannan tabbacin sai dai yana sa rai yana fata yana sa tsammani Allah ya masa wannan tagomashi amma abinda yake binka na wajibi wani yana binka bashi za ka biya shi bashinsa kakka ce ka yi hajji bashin wani da ka ci ka cinye kenan Allah ya yafe maka a'a haka nan ka yi wa Allah bakance Allah na yi maka bakance zan azumin kwana uku ko dai saboda wani dalili ko ba'a kawai ka yi bakancenka don ana yin bakance ba tare da wani sabab ba ka ce Allah na yi alkawari zan maka abu kaza to ka ɗau wani alkawari ya zama wajibi ka cika shi ne yufuna bin nazar da Allah ya faɗa saboda haka wannan hajji ba zai sauke maka wannan bakancen ba.
Sai Nasiru mai tatoni rijiyar ladan ke cewa menene rukunin yamani sannan kuma shin fili ne ko dutse ne ko kuma wata alama ce?
Rukunin yamani shi a jikin ka'aba yake wato shi ne wato rukunin da yake daga shi sai Al-Hajar al-Aswad da su ne suke kallon bangaren kudu dukkan suna kallon bangaren kudu shi yasa ake ce Yaman suna kallon bangaren jihar Yaman Yaman ita ce a kudu take kudancin Makka take saboda wannan kusurwa daga wannan kusurwa ta rukunin Yamani sai kuma kusurwar da Al-Hajar al-Aswad yake ita ce rukunin Yamani kuma kusurwa ce ka san kowane daki yana da kusurwa hudu haka wannan kusurwar sunanta kenan kusurwar sunanta kenan ba wai dutsen da yake gurin dutsen Ka'aba da aka gina Ka'aba ne wancan Al-Hajar al-Aswad shine ake da wani dutse na musamman bayan dutsen da aka yi ginin Ka'aba da shi
to sai Najib Abdullah yake cewa mallan shin gaskiya ne mutum ba zai yi wa waninsa ko kansa umara ba a yayin da yake zauna a Makka bayan yayi umara ta sa ta farko yana mai tamati ko kuma idan ya gama aikin haji kafin cewar sa gida
bai zo a sunna ba cewa bai zo kuma cikin aikin gama gabata ba cewa wani yana yi mana umara haji wanda an samu nasi ya aka samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an nafsika thumma anshuruma saka ana yi ma wani haji wannan yazo shi ma komai da sharadin kai taka kai ne yi masa hajjin zama kai taka takfarilla ka soki taka ta musulunci kai kai abinda yake rukunin ka ne saboda yanzu abinda ya rage kana so zaka yi ma wani to kana iya masa amma umara wannan bai zo a cikin aikin magabata cewa wani yana yi ma wani umara ba
sai sakon da yazo yake cewa mallan yana da kaji adadin su kuma ya kai nisabin zakka shin ya matsayin su yake
kamar adadin su ya kai nisabin zakka kaji shi lissafa su ake yi kaji idan kadara ce kana kiwon kaji kana abin nan sana'ar sai da kaji kana idan kadara ce to kudin zaka yi lissafi kudin ka amma ba kaji ake lissafi ba lissafin kaji kawai da ake lissafi sune raquma da shanu da abinan tumakai da awakai su ake lissafi amma kaji wannan sai dai ka yi lissafin kudin nawa ne kake da shi in kadara ce a matsayin kadara suke in kuma kajin kwai ne shi ma kajin kwai yanzu sai rasu a sayar da su aiki su kansu su yi kwai ne kuma in an gama sun gama a sayar da su su ma kadara ce saka za ka yi lissafin kudin su ka fitar da bisa 40 na wannan dukiyar
sai wannan yake cewa assalamu alaikum mallan ana yin wani abu da yake ake janyo gashi da shi ya fito shine yake tambayar jin ko hakan na da kyau
ban san ban gane ake janyo gashi da shi ya fito ba ma'ana wani abu za a shafa a kai in aka shafa a kai gashi ya tsuru ko ko a'a me yake ni ban san yadda abin yake ba zai maka fito in wani abu ne za a shafa wani abu ne in aka shafa gashi zai tsuro wannan babu abu babu komai ba kai ba kai ka canza wannan tsurowa Allah ga dama ya tsuro da shi
sai sakon Muhammad Lawal Hotoro yake cewa da Allah yaushe ya kamata mutum ya yi raka'atain alfajiri kuma a ina masallaci ko gida
raka'atain alfajiri shine lokacin da alfajiri yake to idan alfajiri na gaskiya akwai alfajiri na ƙarya akwai na gaskiya in na gaskiyan ya fito wanda shine yake nuna alamar a sallar asuba lokacin ta yayi to daga lokacin ne zaka yi raka'a biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi su a gida sannan ya dan kishingida idan an yi ikama ko lokacin ikama ya fita idan lokacin ikama ya sai fita wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum ya yi haka shikenan in an kasancewa an yi kiran sallah na biyu shine alamar alfijir ta keto ko ko a kai kana da yadda kake gano fitowar alhujjar din ka tabbatar ya kito kana yi tashi kai raka'a biyu dinka ka gama ka dan kishingida sannan kuma lokacin da sallah kaga sallah ya bu abin nan ya ta matso ka fita zuwa masallaci in ka je imam bai zo ba an tada sallah kai raka'a biyu ta tahiyatul masjid barakatul fajr kai raka'a sai ka tashi masallaci ka zauna ana kuma iya yin tahiyatul masjid a masallaci in kai alwalaka kai tsaye ka nufi masallaci kai raka'a biyu sunna tahiyatul masjid sunna kuma raka'atul fajr din sunna tahiyatul masjid sannan sai ka zauna ka jira sallah zuwa
sai mai tambaya na dijin ke cewa mutumin da yake aiki a wata ma'aikata a matsayin mai kula da shiga da fitar kudade sai rance wasu kudi a cikin su dan yayi wani kasuwanci amma yayi hakan ne da niyyar zai dawo da kudin daga baya shin menene hukuncin hakan
ba daidai bane in ba da izinin ta ma'aikatar ta ba shi damar yayi rancen ba idan ba ta ba shi dama ba yayi to yayi ba daidai ba kuma wajibi ne ya mayar musu da dukiyar su
sai shi kuma awwal hassan faki ke cewa ya halatta musulmi ya ba wanda ba musulmi ya taimakon jini
ba abin da zai hana ka taimaka masa wato watakila ma wannan ya tsara jawo hankalinsa zuwa ga sanin wato musulunci addini ne wanda yake mai taimako addini ne wanda yake jan mutane a jika ba addini ne wanda yake nuna kiyayya ko da yaushe da gaba da fada ba ba komai
sai wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambayar sai ta ce yana cikin wani group a WhatsApp na jami'a ne yan ajinsu kuma mallan ya kasance idan mutum ya magana ta addini sai su ce wannan ba gurbin addini bane na makaranta ne to shine ke tambayar shin hakan baya nufin izgili ga addini
to ya fita mana tunda sun ce ba na addini bane shi kuma yana so ya magana addini sai ya fita amma musulmi ba fa lokacin da ba sa tare da addinin sa kaga mutum yana cewa akwai lokaci da ba tare da addinin sa to wannan bai san me yayi musulunci ba musulunci shine rayuwarka gaba ɗaya ka miƙa ta ga Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin ce ka ce da sallata da azumina da zakata da rayuwata da mutuwata duka na miƙa su ga Allah to duk abin da ka miƙa ga Allah kaga dole ka ji me Allah yake so to ya yake so kai kaza ya me baya so ta yake so wannan shine ta hanyar addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ba khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ban yi mutum da ɗan adam ba ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mu sai shi kaga gaya ko hikima ko dalilin samuwarka a doron ƙasa da zuwanka jami'ar da fitowarka daga jami'ar da yin gurup din duk shine ku bauta wa Allah to in har dan ku bauta Allah ne dole ku taimaka ku tattauna akan abin da yake daidai da abin da ba daidai ba a gurin Allah abin da zai kawo muku yarda Allah da abin da zai ja muku shin Allah sai kaga mutum ya ce wai wannan ba addini a ciki to bai san me ye musuluncin ba ya jahilci mutunci yana buƙatar a karantar da shi yana buƙatar a sanar da shi kuma da gayya yake yi to Allah ya ganar da shi ya dawo hanya in kaga cewa ba sa san abu da din kuma ba yadda zaka yi sai ka fita
sai ne ce mallam tambayar sai ita ce shin yahudanci addini ne ko kuma kabila ce
asali yahudu kabila ce kabila ce da cikin ƴaƴan annabi Annabi Yaqub alayhi salam sune ayyan Annabi Yaqub sune ayyan Isra'il sune ke banu Isra'il yahudiya kuma shine addinin da suke kai addinin da su suke kai sai wasu ce saboda Allah ce inna hudna ilayka daga aka samu kalmar yahud amma ba haka bane kusan dai kalmar yahud din kamar daga yahuda ne sai daga cikin ayyan Annabi Yusuf abin Annabi Yaqub alayhi salam haka yahudiya ce yahudiya an jingina addini ne zuwa ga kabilar yahudawa addinin da suke kai
sai mai tambaya na gaba shi kuma yace daga Muhammad Ismail Kaduna yace tambayar sa anan ita ce an yi wa malam tambaya a tafsirin na watan azumin Ramadan na wannan shekara rana ta 22 akan wanda yayi wa yarinya ciki ya kamata ya aure ta malam ya amsa da cewa ya halatta ya aure ta ko kafin ta haihu to shine yake neman ƙarin bayani da alkur'ani ko hadisi
ya halatta ya aure ta dan bata cikin waɗanda Allah ya haramta ya aura babu inda aka ce dan mutum yayi wa mace ciki haramun ne ya aure ta Allah kuma ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an faɗi waɗanda aka haramta karshe Allah aya ta ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku ku aura to in sai ka zo ka ce a wannan ma tana cikin wanda aka haramta ya aura sai ka kawo inda aka haramta Allah ya ce ya haramta duk abin ya faɗi farribat alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa karshe wal muhsanatu min an-nisaa illa ma malakat aymanukum karshe cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku to in wani ya zo ce a'a wannan ma haramun ce ya aure ka ina ya kace ina take haram in kuma ya ce a'a saboda ta yi ciki ta yi zina da ita zina ba ta haramta zina ba ta haramta halal dan mutum ya yi haram haram din nan ba zai haramta masa halal din sa ba yana tana na halal din sa zai ce to ai ka ce kafin ta ka yana iya auren ta kafin ma ta haihu ita ko mace in tana da ciki ana so sai ta haihu eh wannan mai idda wacce take idda tana idda ne ta an sake ta ko tana idda ne ta mijinta ya mutu to wannan wa'ulatu al-ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna to wannan ana so ta haihu shine in idda take ta fita daga iddar wancan mijin da ya sake ta in takaba take ta fita daga takabar da mijin da ya sake ta wannan kuma shi shine mai cikin nasa ne farka ba iddar wani take ba takabar wani take ba in ka zo ka ce ita ma sai ta haihu to ina ayyada take ta haihu so magana nan take in ka ce kiyasi ba wani kiyasi anan ba ka kawo wani kiyasin wa kiyasi ba zai shigo anan ba akwai magana istibra'i ba idda ba ce akwai bambanci tsakanin istibra'i haila ɗaya ce mace za ta yi ita ma istibra'in shi kansa istibra'in zina kiyasi ne akan istibra'in matar matan da ake kamowa daga wajen gudun yaƙi da mazajen su Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ku kusance su in suna da ciki ku bari sai sun haihu ko kuma idan me abin nan ce me abin nan wace ba ciki gare ta ba a bar ta tsarki daya wannan su ne waɗanda aka kamo a wurin yaƙi shine daga ba aka yi kiyasin matar da take zina ko take harkar karuwanci in ta zo aure ta istibra'i dan ta zo ta shiga gidan mijin da cikin wani ya zo ba cikin sa ba kuma a samu wani a matsayin da ne ya zo ya hadu da yar uwarsa da shi ha muharrama sa ce ko ta zama ba muharrama sa ba ce zama muharrama sa da sauran su to shi yasa aka ce to ai abin nan dalilin da yasa suka yi kiyasi wannan kuma cikin nashi ne ya san nashi ne saboda ka ba dalilin da yasa ka ce ba za su yi aure ba
sai Ali Yakubu Ali Kabuga yake cewa malam wanda bai samu wace kafin sallah ba zai iya yi bayan an yi sallah?
Kamar rawatib akwai ratiba akwai rako'i da ake yi kafin kamar azhar akwai kafin akwai bayan akwai raka'a hudu saboda idan raka'a biyu ko raka'a hudu idan baka samu ta kafin din ba kana iya yin ta bayan din amma ba ce dole sai ka biya kuma ta biyin wacce baka samu kai ba in kana kai biyu anan kai hudu anan ko kai biyu anan kai shida ka zo kai dan baka yi biyu anan baka yi shida a bayan ka gama sallah saboda ka wannan ta gaba ita zaka abin nan zaka nufa waccan da ta wuce shikenan sai ka hakura
to sai ne ci assalamu alaikum malam mutum ne yake sallah sai hukuncin ba a ji kama shi a lokacin da ya sallama ya yi sujjadar shin sallama zai yi ko sai ya ƙara karanta tahiyar domin wasu ya in sun dago daga sujjada ta biyan ba sa ƙara karanta tahiyar sai kawai su yi sallama shin ya abin yake daga haya da kasa
wannan shi yafi inganci idan ka dago daga tahiyar kai sallama kai tsaye ba sai ka mai tahiya ba a maimaita tahiya ba zo ba a cikin hadisan da suka zo a cikin batun sujjada ba a ji bayan mutum ya yi ko kabli bayan mutum ya yi ta a wajihi ɗaya ta zo ruwayar Ibrahim al-Hussein shi ma wajihin wanda yake shaz ne malamai suka yi hukunci a kan cewa shaz ne domin dukkan ruwayoyin sun zo babu maganar tashahud sai a ruwaya ta shi kadai malamai suka ce hadisi ne wanda yake bai inganta ba sau haka ingantattun ruwayoyi duka cikin sahihaini Bukhari da Muslim duka ingantattun hadisi za ka ga babu maimaita tahiya wanda shi ya fi inganci
sai shi kuma wani ya ce wani ne ya matsa masa sai ya yi masa addu'a ya biya shi shin ya halatta idan ya bashi kudin ya karɓa ya masa addu'a?
Ba za a yi addu'a a biya ka addu'a ibada ce ba a cewa addu'a ibada ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwa al-ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin addu'a ibada ce haka ana buƙatar ikhlasi lokacin da kake yin ta amma mutum ya ce zai sai addu'a in yau cewa yayi zuwa ya baka kyauta ko ya baka sadaka idan kai mutum sadaka ne ya baka sadaka sannan kuma ya roke ka addu'a wani abu ne daban kai yayi tawassuli da sadakar da ya maka Allah ya karba addu'a sa amma ya zama kamar ya kai addu'a in biya ka in kai haka kai ma ka ci da addini haramun ne kai ma da ka karbi kudin akan za ka yi masa addu'a ya biya ka ci da addini kamata ya kai masa nasiha ya gaya masa yadda al'amarin yake in shi mai son ya taimaka maka ne ya taimaka maka amma ya ce addu'a ce za ka yi amma ga kudin na sai addu'ar ka in kai haka kai da shi duka kun yi abin da ba haka shi ya yi karin ya sai abin da ba a siya sai kuma ka sayar masa abin da ba a sayarwa.
To sai ce assalamu alaikum malam tambayar sai ita ce menene ingancin hadisin da ke cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah jikokin sa Hassan da Hussein suna hawa wuyansa su yi wasa har sai sun gama yake dagowa sannan kuma yake cewa ana cewa yaro karami ba sai an ce tashi kai sallah ba sai dai a ce za ka yi sallah ko kuma zo ka rika na sallah daga Abdul Qadir Hanisu ga Maja
Annabi sallallahu alaihi wasallam kan sallah Hassan da Hussein suka zo su yi doki haka bayan sa yakan jinkirta har sai sun sauka baya hankali su yi abin nan wanda ya tabbata a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umarci ranku da sallah yayin da suka kai shekara 7 ko da ke su yayin da suka kai 10 idan sun ki to idan sun kai in sun kai 7 ko umarce su ce tashi ka je kai sallah kai kai sallah tashi ka je kai sallah wannan umarni zaka ba su lokacin da suka kai 7 ya nuna idan ba su kai 7 ba ba a ce ka ba shi umarni ba lokacin bai ma san mai umarni ba sai dai ka ce zo mu tafi masallaci kamar yanda ku fara zo mu tafi masallaci zaka je masallaci zaka yi sallah shi ma idan an kula cewa ya kan je masallaci ya nutsu amma in ya je masallaci zai hana masallata nutsuwa zai ta wasanni zai ta tsalle tsalle shi ma bai kamata ka tafi da shi ba a cikin wannan yanayi ka tafi da shi lokacin da ka san cewa yana fuskantar cewa a wani guri yake da ya saba wa wasu gurare ba zai yi tsalle tsalle ba ba zai yi hana mutane suke ba idan ya kai 7 to zaka umarce shi kai tashi kai sallah kai sallah ko tashi kai sallah idan ya kai 10 zaka umarce shi in kaga taurin kai ma zaka rike shi wannan shine abin da nasi ya nuna
to sai wannan kuma yake cewa malamin yake hukuncin wanda ya saki matarsa saki 3 sai kuma ta yi wani auren amma sai ta ki zama da sai suka je wajen hukuma da mijin nata sai aka ce mata ai tunda ba za ta zauna ba ta yi kul'i sai ta faɗa tsohon mijin nata shi kuma ya biya ta ya ba ta kuɗin tafiya shin ya matsayin haka
don wancan ya yarda ya karɓi kul'i shikenan ta ya ga abin nan ta saku auren ya rabu wancan na biyu tana iya komawa bayan ta yi abin nan tana iya ko tsohon ta yi idda tana iya komawa wajen mijinta na farko
ya ce tambayar sai ta ce yana da mata guda 2 uwar gidan tana da 'ya'ya 3 ita kuma amaryar ba ta da ɗako 1 shin dole ne komai sai ya yi musu daidai sannan ya yi adalci?
Adalci shine kowa kai masa dai buƙatarsa adalci in aka ce adalci kalmar adalci tana nufin komai ka sanya shi a mahallinsa saboda inda ake buƙatar 2 ka kai 2 inda ake buƙatar 1 ka kai 1 shine adalci amma in ka ɗauki abin da ake inda ake buƙatar 2 ka kai 1 ko inda ake buƙatar 1 suka ce dole sai ka kai 2 to an rasa adalcin ana in ka kai 2 inda ake buƙatar 1 to ka ihsani sunan shi ihsani inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan ihsani shine ka bawa mutum sama da abin da ya cancanta idan kina da 'ya'ya 2 sai baki na 2 na 'ya'ya 2 to ya miki adalci idan ya baki na 'ya'ya 3 to ya miki ihsani ke mai 'ya'ya ɗaya in ya baki na 1 miki adalci in ya tsara miki zama na 'ya'ya 2 to ya miki ihsani
ki sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mutum ne ya saci kayan wani sai bayan ya tafi gida da shi kuma ya yi nadama game da ɓarnar da ya yi sai ya ɗebi da yawa daga cikin kayan ya mayar amma akwai 'yan kaɗan da ya bari a gurinsa shin yin hakan ya sauke masa wasu nauyin ne a kansa ko ko ya abin yake sannan kuma da ya mayar da kayan ya kasa kusantar mai kayan ya masa bayani balle ya bashi haƙuri shi ne ke tambayar ya al'amarin yake
to na farko dai zalunci ko mun ƙanƙantarsa sunan shi zalunci in ka ci kayan mutum ko dai da asuwakinsa ne ka ɗauke ba da sanin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai an maka hisabi tsakaninka da shi saboda haka babu kaɗan na'am in da abu 10 ne ka kai kamar da abu 7 to wannan abu 7 shi ke nan ka kuɓutar da kanka amma abu 3 kuma suna nan aka je ranar lahira za ka biya shi abu 3 wannan 7 da ka riga ka mayar shi ke nan ka kuɓutar da kanka daga wannan 7 bayan ka tuba zuwa ga Allah kuma ya yafe maka abin da kai na satar da ya hana ka amma wannan guda 3 suna nan a wuyanka ranar gobe kiyama za ku tsaya gaban Allah ka biya shi haƙƙin waɗannan guda 3 ɗin sannan mutum a nemi gafararsa ba ta zama dole ba don ka ɗauki kayansa kuma ka yi nadama ka je yadda ka saɗaɗa ka ɗauko ka saɗaɗa ka mayar to bai zama dole ba kuma sai ka zo ka ce satan nan da aka yi maka ni dai don wani akwai matsala in ka faɗi haka wani daga ran nan kuma wataƙila kuma ka shiga cikin wata wahalar ma da za ka jima maka fita ba wannan tsakaninka da Allah ne za ka yi tuba mai ta gaskiya
CAS Muhammad yake cewa yana son ƙarin bayani akan hadisin da yake bayani akan in kun zauna da mutum ku nemi yafiyarsa
kamar an kun zama san shi ba in kun zauna da mutum ku nemi yafiyarsa ban gane shi ba
sai na gaba shi kuma yake cewa dan Allah malam wanka bayan sallar la'asar wai haramun ne
a ban san inda aka haramta wannan ban san wa ya haramta
sakon Sadio da latin shi kuma yake cewa mallan ya hukuncin sallar mutumin da yana wata unguwar ruwan sama ya taso aka hada sallar magriba da isha da yazo unguwar su kuma ya tarar ba a yi ruwan ba shin ya mutum zai yi
ya hada sallar sa a can ba ya hada sallar sa shikenan tunda ya hada sallar inda ake yanda yayi sallar magriba ya samu za su hada sallar sai ya hada sallar da yazo unguwar su ba a yi ruwan ba shikenan ba a cewa zai sallar farilla sau biyu ba a farilla ba a sallar ta farilla sau biyu kamar tafiye ne in ya riga ya yi sallar sa a halin tafiya dan ya zo gida kuma lokacin da sallar ya zo ba a cewa to ya tashi kuma yin ta
ta sani malai yake cewa ya yi bakance ne akan wata lalura da ya yi cewa idan Allah ya bashi lafiya zai yi wa Allah wata ibada kuma ya samu sauki yanzu amma ya ce ya manta me zai yi din daga Ahmad S. Jibril shi ne ke tambayar mallam me ya kamata ya yi yanzu
ya manta abin da ya ce zai yi to sai kafara ta rantsuwa sai kafarar rantsuwa kafarar rantsuwa itamu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kisutum aw tahrir raqaba man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam shi ne ciyar da miskinai goma ko tufatar da su waɗannan uku na farko zaɓi ne ba wai sai in ba zai yi wannan ba uku na farko ciyarwa ko tufatarwa ko ƴanta baiwa waɗannan abubuwa guda uku ya zaɓi ɗaya cikinsu ya yi ko ya tufatar ko ya ciyar a ciyar ko ya tufatar ko ya ƴanta to da mai ƴantawa baiwa yanzu babu maganarsa amma akwai ciyarwa akwai tufatarwa ko ya ciyar ko ya tufatar in ba zai iya ba ba zai iya ɗaya daga cikin ukun nan ba to sai azumin kwana uku wannan ita ce kafara dan galibi in aka ce ayi kafara mutane kawai sai su tafi kan ran abin nan azumi wannan sai in ba za ka iya ciyar da mutum goma ba ko ba za ka iya tufatar da shi ba sannan ne za ka gangaro zuwa azumi amma ba wai shi ne a farko ba
sai tambaya ta karshe da take ganin zamu duka a yau wanda take cewa mallam yayi yanka ne na naman layya sai ya raba wannan naman ga ƴan uwansa na jini shine ke tambayar kuwa kan ya halatta daga Usman Abdulhamid yan kwashi jihar Jigawa
babu komai yayi
kuma Allah ya saka da kalmar tsaro da take da wannan muka ga karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yayi ko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambar wayar mu na 0800 555 4443 da kuma 0700 787 4442 sai kuma sakon WhatsApp akan 0700 360 4445 ko kuma email akan fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook amma dai shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsakiyar nazarin shirya da jini musulunci ta jami'ar Bahar da kenan Kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ko shi Idris Ngogo shi ne tattara sautin akan na'ura kana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa la wan وَإِنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا